إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na ɗaya ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 23 ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya kamar yadda aka sani a duk lokaci irin wannan mai falala mai albarka na irin wannan wata mai gara fasa ana gabatar da karatun tafsir a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir wanda dan uwa Malam Nura Abdullah Salih yake gabatarwa Allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa wannan shekarar baya gari saboda haka zan wakilci kujerarsa wajen gabatar da wannan karatu mai albarka insha Allah. Za a yi haƙuri da yanayin karatun tunda an riga an saba ji daga bakinsa kuma na san gaskiyar magana zai yi wahala in iya fito da irin abubuwan da yake iya fito da su na gwanagwalan karatu da ilimi duba da ƙarancin karatu da nake da shi. Za a yi haƙuri da yanayin karatun bayan da aka saba ji ba insha Allah. Fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya yi mana dashe, Allah ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da abin da yake shine na daidai. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma ya sanya wannan karatu a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. Abinda Allah maɗaukakin sarki ke bayarwa a cikin wannan wata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu tuntuɓe da ainihin wato zamiya a cikin wannan karatu musamman karatun tafsir na Alƙur'ani karatu ne da ya bambanta da sauran karatuttuka domin fassara maganar Allah maɗaukakin sarki tana da matuƙar haɗari ƙwarai da gaske. Da haka ana buƙatar taka tsantsan ƙwarai da gaske wajen fassara ayoyin Alƙur'ani. Da haka zan iya bakin ƙoƙari ga cewa cikin taimakon Allah da taufiki daga Allah na fassara ayoyin gwargwadon yadda na fahimta bisa ga abin da malamai suka rubuta a cikin littafansu na tafsiri da izinin Allah. Wancan azumin da ya gabata an ce malam ya shiga cikin izun sa ya kula sufaha, to sai muke ganin dacewar a ɗauko daga kan gabar sa ya kula sufaha ɗin mu karanta abinda ya sauka duba da yau ba mu fara karatun da wuri ba saboda ƴan shirye-shirye. Insha Allah za mu fara ne daga izun sa ya kula sufaha minan nas cikin suratul baqara aya ta 142 insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sayaqulu as-sufaha ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
بارك الله فيك. نعم abin da yasa na bar aran ma ya ja wadannan ayoyi da yawa haka faifai guda ne ka san alqur'ani faifai ne in an gama wannan episode din sai kuma a shiga wani to wannan episode guda ne to shi yasa na bari a karanta episode din tun daga farkon sa har karshe dan in aka tashi ba da sakon ya zamto ya shiga cikin episode guda insha Allah. Kafin mu fassara waɗannan ayoyi ne waɗanda suna da alaƙa game da samun canjin alƙibla da aka yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa a lokacin da suke zaune a garin Makka, ma'ana rayuwarsu ta garin Makka, da kuma bayan komawarsu zuwa garin Madina tsawon wata 16 wajen ibadarsu suna kallon Baitul Maqdis. Idan za su yi sallah Baitul Maqdis ba yanzu ba da muke kallon ɗakin Ka'aba. Farkon yanda al'amarin ya taho, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai suna kallon Baitul Maqdis. Kuma ba a samu canjin alƙibla ba har sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina da shi da sahabbansa. Kuma bayan dawowar tasu ma sai da suka yi kimanin wata 16 zuwa 17 suna kallon alƙiblar Baitul Maqdis idan za su yi sallah. To yanzu kuma ga yanayi ya zo daga Allah maɗaukakin sarki, ko umarni ya zo daga Allah maɗaukakin sarki na samun canjin alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa ainihin wato ɗakin Ka'aba. Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari na irin tsegumi da ainihin wato gunaguni da zai biyo bayan wannan canji na alƙibla da aka sa ko da za a samu. Cin kafin abin ya faru, Allah ya gaya masa wasu wawayen mutane marasa kan gado jahilai za su yi gunaguni, za su yi tsegungumi, za su yi maganganu game da wannan canji da aka samu na ainihin wato alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa ɗakin Ka'aba. Domin a lokacin Yahudawa sun dinga yin alfahari da cika bakin cewa suna kan addinin daidai, kuma babu buƙatar sai sun shigo musulunci. Dalili sabida ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa yana kallon alƙiblarsu, domin can suke kallo ko can ce alƙiblarsu wajen ibada Yahudu da Nasara. Don haka tun daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi muwafaƙa tare da shi, sun yi daidai da shi wajen fuskantar Baitul Maqdis a wajen ibada, to ai shikenan. Da haka sai suka zamto ai su babu buƙatar su musulunta, babu buƙatar su yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin abinda yake yi a aikace ya nuna su ne akan gaskiya, su ake koyi da su. Da haka ana kallon Baitul Maqdis a matsayin alƙibla. A lokaci guda su kuma mushrikan Makka suna ganin ainihin aibin Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa yana tuciyar yana bin addinin Annabi Ibrahim. Amma gashi ya ƙaurace wa fuskantar ɗakin da Annabi Ibrahim ya gina shi ne ɗakin Ka'aba. In har da gaske ne yana da'awar yana bin addinin Annabi Ibrahim, to ai Annabi Ibrahim shi ne ya zo ya gina ɗakin Ka'aba. Me yasa kuma in zai yi bauta sai su ga ya juya akalinsa ya kalli Baitul Maqdis? To wannan abubuwa su ne suka dinga yawo tsakanin Yahud da Nasara da kuma mushrikan Makka. To shine sai Allah maɗaukakin sarki kafin ma abin ya faru na maganganun sai Allah madaukakin sarki yace sai yaqulu sufaha'u minan nas wawayen mutane za su ce da sannu wawayen mutane za su ce wawayen mutane sune jahilai marasa karatu duk mutumin da bai yadda da alqur'ani ba bai yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wawa ne komai karatun da ake ganin yana da shi na duniya ko wace irin wayewa yake da ita ba gidaje ne shi domin bai yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka wawa ne dan haka karka kuskura ka zama daga cikin wawaye wawaye sune waɗanda suke masu fada da gaskiya waɗanda suke ƙaryata manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yace da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su daga alqiblar da suka kasance akan ta yanzu ai gashi an samu canjin alqibla an ga yanzu annabi da sahabbansa sun koma kallon Ka'aba to sai wawaye daga cikin mutane suka fara maganganun me ya hana me yasa suka juyar da akalansu daga kallon Baitul Maqdis suka koma suna kallon ɗakin Ka'aba Allah sai ya ce ka ba su amsa qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka ce gabas da yamma din na Allah da haka Allah yana da iko yace a kalli gabas a bauta masa yana da iko yace a kalli yamma a bauta masa yana da iko yace a kalli kudu ko arewa a bauta masa domin da gabas da yamma kudu da arewa din na Allah kuma shine mai bada umarni kuma shi yake bayar yake sa ayi abin da yake so ba abin da mutane suke so ba shi yace a kalli Baitul Maqdis a karan farko shi kuma yanzu yace yanzu a daina kallon Baitul Maqdis a dawo a dinga kallon ɗakin Ka'aba dan haka gabas da yamma dinna Allah ne ma'ana da Baitul Maqdis da Ka'aba dinna Allah ne Allah ne yace a kalli Baitul Maqdis da yanzu kuma yace a kalli ɗakin Ka'aba menene na tsegumi kuma menene na kananan maganganu kuma ya hadi man yasha Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim izuwa tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu zan fassara ayoyin kafin sake dawowa karo na biyu Allah ya ce wa kadhalika kamar haka ne ja'alnakum ummatan wasata muka sanya ku kuka zama al'umma wasatan tsakatsaki ko kuma kuka zama al'umma zafaffiya sabida bin umarnin Allah ana cewa za ku ji wani hadisi da zamu karanta na Bukhari da Muslim akwai wanda suna kallon tsohuwar alqibla ma aka gaya musu ai an canza sabuwar alqibla nan cikin sallar basu bari sai da sallar zawa ba suka juya daga barin kallon tsohuwar alqibla ta Baitul Maqdis suka koma kallon ɗakin Ka'aba wannan shine tarbiyar da kuma alamomi da sufofin ainihin wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa kaucewa umarnin Allah Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika kamar haka ja'alnakum muka sanya ku ummatan kuka zama al'umma wasatan tsakatsakiya ko kuma wasatan zababbu litakunu shuhada 'ala an-nasi dan ku zama masu ba da shaida game da mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida manzo shi ma ya zamto mai ba da shaida game da ku وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الله تعالى يتي بمسني القبلة دك كسانشي أكن تبا إلا لنعلم سيدم مبين رد من يتبع الرسول وانين مبم من زن الله صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب وانين كما كي جاد بايا كي بجري وعلى أكبيها كان دقاد جنسا كما دبم من زن الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت لكبيرة كودي كلالي ونن الأمرين بجرمه illa 'alal ladina hada Allah sai dai fa ga waɗanda Allah ya shiryar da su jajircewa da tsayawa akan bin umarnin Allah abu ne mai nauyi yanayi wa zuciya nauyi shedan yana wahalar da dan adam wajen ya sallama wajen bin Allah madaukakin sarki da bin dokokin sa lalle ga sabuwar alƙiya sabon umarni daga Allah a daina kallon Baitul Maqdis a dawo a dinga kallon ɗakin Ka'aba lalle canjin nan da aka samu yanayi wa zuciya nauyi Allah ya ce wa in kanat la kabiratan illa ala alladhina hada Allah lalle yanda al'amarin yake ya kasance wato al'amari ne mai girma sai fa ga wanda Allah madaukakin sarki ya shirar da shi wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ubangiji da dai ba zai taba tozartar da imanin ku ba inna Allah
lallai ubangiji madaukakin sarki la raufur rahimun bin nas, lallai Allah madaukakin sarki mai jin kai ne, mai tausayi ne ga mutane. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, Allah yace hakika nara taqalluba wajhika fis sama, mun ga jujjuyawar fuskar ka zuwa sama, mun ga lokacin da kake daga kanka kana kallon sama kana addu'ar Allah madaukakin sarki ya musanya ya canza maka da alqibla baitul maqdis zuwa dakin Ka'aba. Allah ya ce wannan lokacin da kake daga kai sama kana addu'a kana roƙon Allah ya amsa maka wannan addu'ar, Allah ya ce mun ganka a gaishe ka Allah. Yace qad nara taqalluba wajhik, mun ga jujjuyawar fuskar kai fis sama'i ay ila sama, zuwa sama. Falan walliyannaka, kwantar da hankalinka. Da sannu nuwalliyannaka, za mu juyar da kai qiblatan tardaha, alqiblar da zaka yadda da ita. Fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ga sabuwar doka daga Allah, juyar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma. Wa haythu ma kuntum, musulmi duk inda kuke, fa wallu wujuhakum shatrahu, ga doka daga Allah madaukakin sarki, kuma ku juyar da fuskokinku shatrahu wajen ainihin wato masallaci mai alfarma. Wa innal ladina utul kitaba, lalle waɗanda aka ba su littafi cikin yahudi da nasara, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, suna da masaniya game da cewa wannan doka gaskiya ce daga Ubangiji. Wannan canjin alqibla ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mas'alar take ba, mas'ala ce daga Ubangiji subhanahu wataala. Sun sani wannan umarni ko wannan shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita, sun san cewa gaskiya ne daga wajen Ubangiji. Wa ma Allahu bi ghafilin amma ya'malun, Ubangiji bai zama marafkani ba ko mai rafkana daga abin da suke aikatawa. Walain ataita alladhina utul kitaba, Allah madaukakin sarki ce walain ataita alladhina utul kitaba, inda zaka kawo wa waɗanda aka ba su littafi, ka zo musu bi kulli ayatin, da kowace irin hujja, ma tabi'u qiblatak, ba za su ba qiblatak ba. Duk hujjar da zaka zo musu, da zaka zo wa ainihin wato ahlul kitab game da cewa ga dalili, ga hujjar da ta sa ka daina kallon baitul maqdis, kake ka juyar da fuskarka kake kallon ainihin wato Ka'aba, to ba za su taɓa bin wannan alqiblataka ba. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kai ma ba mai bin alqiblatu bane. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, sannan sashin su ba za su bi alqiblar sashi ba. Su a karan kansu yahudu ba zai yadda ya bi alqiblar nasara ba, nasara ba za su taɓa yadda da alqiblar yahudu ba. Wala inittaba'ta ahwa'ahum, Allah yace in kace zaka bi soyayyen zuciyarsu, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, bayan abin da yazo maka na gaskiya, innaka, to haqiqa kai, idan har ka biye musu, laminal zalimin, zaka shiga daga cikin masu zaluntar kawunansu. Allah madaukakin sarki yace alladhina atainahumul kitaba, waɗannan da muka ba su littafi, ya'rifunahu, sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yahudu da nasara Allah yace sun san manzo sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, kaman yanda suke da masaniya game da yayansu. Wa inna fariqan minhum, lalle wani bangare daga cikin su, la yaktumuna al-haqa, suna koye gaskiya, wa hum ya'lamuna al-halin, suna sanar da cewa gaskiya ce. Al-haqqu min rabbika, wannan bayani da kake ji gaskiya ce daga Ubangijinka. Fala takunanna min al-mumtarin, kar ka zamto daga cikin masu shakka. Wa li kullin wijhatun huwa muwalliha, kowane bangare yana da inda ya sa gaba, kowane bangare yana da inda ya sa gaba. Wa li kullin wijhatun huwa muwalliha, kowane bangare yana da inda ya sa gaba. Fastabiqul khairat, ku yi tsere, ku yi rige-rige wajen aikin alkhairi. Aina ma takunu, duk a inda kuka kasance, a gabas kuke, a yamma, a kudu ko a arewa, ya tibikum Allahu jami'an, akwai ranar da za ku mutu, za ku zo wa Allah gabaki ɗayanku. Ya tibikum Allahu jami'an, Allah zai zo da ku gabaki ɗayanku, tun daga na farkonku har zuwa na ƙarshenku. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai. Wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, Allah ya ce wa min haythu kharajta, ko ta ina ka fito, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ka juyar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma. Idan za ka yi ibada, ko daga ina ka fito, to ka juyar da fuskarka masallaci mai alfarma wa innahu lal haqqu min rabbik lalle wannan jawabi gaskiya ne daga ubangijinka wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangijinka ba mai gafala bane daga abin da suke aikatawa wa min haythu kharajta duk inda ka fita fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka juyar da fuskarka wajen masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum kuma musulmi duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum shatara ku juyar da fuskokinku wajensa li Allah yakuna lin nas alaikum hujja domin kada mutane su zamto suna da wata hujja akan ku illa alladhina zalamu minhum sai fa waɗanda suka yi zalunci daga cikin su fala takshawhum Allah yace kada ku ji tsoron su wa khshawni ku ji tsorona wali utimma ni'mati dan na cika muku ni'imata wali utimma ni'mati alaikum dan na cika muku ni'imata wal'allakum tahtadun kuma dan ku zama shiryayyu Allah ka shiryar da mu wannan shine a gurguje fashin bakin waɗannan ayoyi da alarama ya karanta mana zuwa yaran da muke iya fahimta na Hausa to bari mu koma mu sake taza da tsifa a cikin waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yace sai yaqulu sufaha as-sufaha jam'i ne na safi safi shine wawa sai yaqulu al-juhal wa bi'afil uqul min al-yahud wa amsalihim fi sukhriyatin wa i'tiradin malai yake cewa wawa jahilai masu raunin tunani da raunin kwakwalwa daga cikin yahudu ba yahuda kadai ba wa amsalihim da ire-irensu za su zo suna fada fi sukhriyatin cikin izgili wa i'tiradin da bujirewa da rashin kunya mallazi sarafa ha'ula'i al-muslimin za su zo suna cewa wai menene ya juya akalar waɗannan musulmin an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha daga wannan alqiblar wadda suka kasance suna fuskanta ta idan za su yi sallah awwal al-islam a farkon musulunci kafin abin ya faru Allah ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada maganganu na wawaye marasa kan gado ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishinsa ya kwantar da hankalin cewa ga sakamakon wannan canji ga wani abu da zai biyo baya kafin abun ya faru sai Allah ya labarta masa yace za a samu masu raunin kwakwalwa masu tabin tunani da ire-ire cikin yahudi da nasara cikin izgiri za su ce wai menene yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka daina kallon tsohuwar alqibla ta baitul maqdis suka dawo suna kallon ainihin wato abin nan wato ka'aba wanda baitul maqdis shine farkon abinda suke kallo a farkon musulunci wallahum ya muhammad Allah ya ce ka gaya musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mashriq wal-maghrib wa ma bainahuma mulkun lillah da gabas da yamma da abin da ke tsakanin gabas da yamma din mulkin Allah ka bari sai abin da kake da mulki kake da ta cewa akai ko abin da yake mallakarka to shine kake da damar ka yi tasarrufi a cikin sa to amma gabas din nan da yamman nan da abin da ke tsakanin su babu mai mallakar su sai Allah to shi wanda ya mallake su yace ga yanda yake so wa'anda ya halitta yake mallakar su ga yanda yake so su fuskanta idan za su bautata masa kai dan karan kada me mena ka a ciki bari ka halicci ta ka alqibla ka halicci na ka mutanen sai ka ce su fuskanci inda kake so su fuskanta amma Allah ya halicci bayansa ya halicci alqibla ya halicci gabas da yamma ga inda yace mutane su fuskanta dan haka babu wani korafi game da canjin alqibla da aka samu dan haka ya Muhammad ka ce al-mashriq wal-maghrib gabas da yamma wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su mulkul lillah dukkanin su mulkin Allah fa laysat jihatun min al-jihati kharijatun an mulki babu wata jiha daga cikin jihohin nan da kake kallo wadda ta fita daga mulkin Allah duniya ana da continent guda 6 ina ka san ban manta ba wannan continent din duk gaba daya na duniya guda 6 din mulkin Allah duk na Allah in ka zo nan Afirka ba ta kaso wajen kashi nawa din na Allah subhanahu wa ta'ala da haka dukkan jihohin gabas da yamma kudu da arewa dukkanin su babu wanda take iya fita daga mulkin Allah ya hadi man yasha sai dai a zo da sako daga Allah ka ji zuciyarka ta gamsu, ka ji ka karɓa, kuma ka ji za ka bi, wannan shiriya ce daga Allah. Da haka in ba Allah ne ya shiryar da kai ba, ga bayanin ka fuskanta, ka gane, amma sai ka bijire. Da haka shiryar daga Allah ne, ya hadi man ya sha, Allah kuma shi ke shiryar da wanda ya ga dama min ibadihi daga bayinsa ila tariqil hidayatil qawi zuwa ga tafarki na shiriya mai kake wa fi hadha a cikin wannan ayi ish'arun bi anna sha'na kullahu lillah ana sanar da ni da kai cewa sha'ani da al'amarin duk na Allah ne kimtithali awamiri wajen aiwatar da umarninsa fa haythu ma wajjahana tawajjahana ba mu da tabja duk inda aka ce ku yi nan sai mu yi nan kawai wanda zai ce mu yi nan mu tsaya mu tambaya to ba Allah bane ba manzon Allah bane idan wani ya zo ce mu yi nan to za mu iya tambaya me yasa ka ce mu yi nan amma Allah ya ce mu yi nan babu bukatar sai mun gane hikimar da ta sa ya ce mu yi nan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi nan babu bukatar mu tambayi annabi me yace ce hikimar mu yi nan kawai za mu yi nan shine wannan shine ka'idar mai imani an fuskanci wannan ko Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne muka sanya ku kuka zama al'umma wasatan wato tsakatsaki ai wa kama hadainaku kamar yanda muka shiryar da ku ayyuhal muslimun ya ku al'ummar musulmi ila tariqi sahih muka shiryar da ku zuwa ga nagartacciyar hanya fid din a addini Allah ya kaddara muka zamanto al'ummar manzon Allah ai mun ga mutunciwa ai daga kasantuwarka cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi maka komai da Allah ya ga dama sai ya yi ka cikin al'ummar annabi Hud da Allah ya ga dama sai ya yi ka cikin al'ummar annabi Lut da Allah ya ga dama sai ya yi ka cikin al'ummar annabi Ibrahim ko Musa tare da cewa duk annaba wannan ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe zabarka da Allah ya kawo ka cikin wannan generation na al'ummar manzon Allah ya kamata ka fadi kai wa Allah sujudu shukr ka ce ka gode Allah ya maka ni'ima babba dan haka Allah ta'ala kuma da ya tashi sai ya sanya muka zaman to zabaɓɓiyar al'umma ja'alnakum ummatan khiyaran mun sanya ku ku zama al'umma zabaɓɓiya kamar yanda annabin ya zama zababben zababbu haka al'ummar sa ta zama zababbiya cikin al'ummai babu al'ummar da ta kai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda babu wani manzo da ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka mun gode wa Allah Allah ta'ala yace ja'alnakum mun sanya ku ku zama ummatan al'umma khiyaran zababbun al'umma udulan kuma masu adalci shi yasa aka ce wannan aya tana fara gaskata ne kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a aqidar ahlus sunnati wal jamaa shine as-sahabatu kulluhum udul sahabban manzon Allah dukkaninsu kirkaka ne dukkaninsu adalai ne saboda Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata idan har sahabi bai shiga cikin ummatan wasatan ba sai kai da kazo 2020 kazo a wannan era kai ne zaka shiga cikin ummatan wasata Allah gafarta malam baka yi wadar kanka ba kuwa lalle al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ummatul wasa amma a zubin farko sahabbai su ne da haka babu mai kirkin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nagartattu irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu adalan mutane da aka taba yi a doran kasa irin al'ummar wato irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa Allah madaukakin sarki ya zabe mu kuma muka zo daga karshe ba mu zo a farko farko ba ba mu zo a tsakiya ba sai aka sa muka zama mu ne al'ummar karshe manzon mu ya zama manzon karshe li tashhadu ala al'umam fil akhirah daga cikin hikimar dan mu zama shaidu mu zama masu ba da shaida ga al'ummomin da suka gabace mu a lahira za a zo ranar tashin alkiyama annabi ya ta fama da mutanen sa ya ce na zo na isan muku da sako su ce ba ka zo ba sai a ce ku a nemo al'ummar manzon Allah su zo su ba da shaida alqur'ani cike yake wa ila samuda akahum salihan wa ila adin akahum hudan duk mun karanta cewa an aika wa samudawa annabi an aika wa adawa annabi mutanen ashabul aikata an aika musu suwana an aika musu wato haka Allah ta'ala ce thumma wato arsalna rusulana tatra ko kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu dan haka an aiko wa in min ummatin illa khalafiha nadhir duk mun karanta wannan a cikin alqur'ani dan haka sai a kirawo ga mutanen annabi salihu sun ce wai ba aiko musu bai gaya musu komai ba game da abin nan sun ce bai gaya musu sakon Allah ba haka ne al'umman manzo Allah su za su ba da shaida cewa annabi salihu ya isarwa mutanansa sakon wannan ba ta ishe ka daukaka ba a kirawo ka a farfajiyar alkiyama ce ka ba da shaida ga al'ummar annabi Hud annabi Nuh annabi Salih annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi wane mu ne zamu zama shaidu akan annabawan da aka aika musu sun zo kuma sun isar musu da sako Allah ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas shine ma'ana litakunu shuhada'a 'alan nas ma'ana litashhadu 'alal umam dan ku zama shaida ku ba da shaida ga al'ummomi fil akhirah a ranar lahira anna rusulahum cewa manzanninsu ballagatkum risalati rabbihim sun fa isar musu da sakonnin ubangijinsu wa yakuna ar-rasul fil akhirah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karshe shi kuma sai ya zamto shi kuma zai kasance kazalika shahidan alaikum shi kuma shi zai zo ya zama shaida akan mu cewa na farko ya zama shaida akan mu cewa shaidar da muka bayar haka manzan Allah zai zo bayan an ce mu ba da shaida akan annabuwa ne wai al'umma sun ce ba aika musu shi ba bai zo ya isa musu da sako ba haka ne zamu ce an aika musu shi kuma ya je musu kuma ya isa musu da sako to bayan din mun ba da shaida sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga shaidar da al'ummar ka suka bayar haka ne sai manzo Allah ya sa stamp akan shaidar da al'ummar ka bayar yace haka sannan shi ma ya ba da shaida akan mu cewa ya isar mana da sako na Allah madaukakin sarki shine ma'ana wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida وما جعلنا يا محمد قبلة بيت المقدس يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمسني القبلة ننت بيت المقدس التي كنت عليها ودداك كي كنت كنا بوتا والله كنا فسنت التبا ثم صرفناك سنمك كركتد أكالرك عنها مكتش دين كلم بيت المقدس إلى الكعبة بمكة مكتش كداوك دين كلم لكن كعبة أجر مكة ba wani abu bane yasa muka yi haka Allah zai faɗi hikimar da ta sa aka samu canjin alƙibla sai ya ce abin ne yasa muka yi haka illa li yuzhira ko li yadhhara man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbilu ma'aka haythu tawajjahta Allah ta'ala jarabawa yi ana cikin kallon baitul maqdis sai Allah ya je ho jaraba ya ce a juya kalli Ka'aba Allah ya ce mun yi haka dan mu ga suwaye za su bi ka suwaye za su bujire maka kaga wanda suka ce ah mu muna kan tsohuwar alƙibla an fahimta shine lan dan ya bayyana waye zai bi ka wa yuti'uka wane ne zai maka ba'a a cikin wannan sabuwar alƙibla da aka samu da aka canza wa yastaqbilu ma'aka wane ne zai zama yana fuskantar tare da kai haythu tawajjahta duk inda ka fuskanta wane ne duk inda ka umarce shi kace yayi zai yi so ake a gane mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka shine hakikanin biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kana san abu annabi yana san kishiyarsa ka hakura da wanda kake so ka bo na manzon Allah shine shi yasa aka ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnati alamar san manzon Allah ba da awa ba da yawanci alamar kana kaunar manzon Allah shine ittiba'u sunnati bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ga wani abu baka san sa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so kuma ya ce ai to Allah ta'ala ya kawo irin wannan ne da ga zaka bi manzon Allah ka bar wanda kake bi ko kuma zaka ci gaba da bin wanda kake bi ka saki manzon Allah Allah madaukakin sarki ce mun kawo wannan jarabawa ta canjin alƙibla dan mu gano ƙarfin imanin mutane shin za su yadda su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma za su guji wa man huwa da'iful iman mun yi haka ne dan mu tantance wane ne mai raunin imani bayan qalibu murtaddan an dini wanda zai juya ya ja da baya yayi ridda ya bar addininsa li shakkihi saboda kokwantansa wa nifaqihi da munafurcinsa wa inna hadhihi alfi'la wa hiya sarfu altawajjuh an baitul maqdis ila alka'aba lalle wannan gagarumin al'amari na sabon canji da aka samu daga kallon baitul maqdis a juya a dinga kallon ɗakin Ka'aba lalle wannan fuskantarwa da aka yi sabuwa fuskantarwa ce wadda take mai wahala tana da girma la taqila tana da nauyi shaqqatun tana da wahala ala dallin ga batattu lakinnaha sahala sai dai wannan sabon canji na alƙibla da aka samu yana da sauki karbar canjin ya zama abu ne mai sauki alaman hadahumullah ga wanda Allah ta'ala shiryar da shi shi yasa hadithin bukhari da muslim bayan an saukar da wannan canjin alƙibla kamar yadda zamu karanta kadna ra can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani cikin sahabbai da ya bi shi sallah bayan ya bi shi sallah sai ya bar gurin yana zuwa Quba in ban manta ba sai ya tarar da wasu su kuma suna kallon tsohuwar alƙibla ta Baitul Maqdis a cikin sallah sai ya ce musu ai an saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam sabuwar aya sabon umarni daga Allah ya zo an canza alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa ɗakin Ka'aba dan haka ku kalli ainihin wato ɗakin Ka'aba hadithin yana nan kada karanta cikin Umdatul Ahkam farko-farkon babin sallah za ka ganshi nan take aka ce kawai liman sai ya juya sai ya kalli kaddara misali kuna kallon gabas sai aka ce yanzu sabon sako ya zo an ce a kalli yamma kawai liman sai ya juya ya kalli yamma sabon bayansa sai suka dinga bi ta gaban suna da'ira suna koma sahun bayansu su ma suka zagaya suka koma bayansu sahun haka sai gashi cikin an yi rabin sallah ko wani bangare na sallah a alƙibla ta Baitul Maqdis an ƙarasa sallah a sabuwar alƙibla ta Ka'aba kuma sallar su ta yi anan ma malaman fiqh sun fitar da matsaloli da yawa daga ciki yanzu ka zo kai bako ne da ka je wuri baka san ina ne alƙibla kawai da kai alwala sai ka sa gaban ka nan kana sallah sai da kai raka'a biyu sai masu masaukinka suka zo suka ce ah ai kana kallon kudu ne ai ga gabas din nan to da ka ce assalamu alaikum to baka da karatu suna gayawa haka ba yanke sallah za ka yi ba biyu kai kana kallon nan ko to kawai sai ka juya sai ka kalli nan sai ka karasa biyun ka kai sallama wannan ya nuna kana zuwa gurin karatu kenan an fahimta amma wani da wani ana tayi ba nan bane sai ya tsaci kawai ya sallama shi assalamu alaikum an bayyana ko yawa gogan haka zai amma wanda yake mai kan gado za ga ana gaya masa har ma malamai suka ce to idan sai da idan da sallar sa gaba daya sai aka zo aka ce sai aga yana zaman tahiyya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai aga kudi yake kallo masu masauki suka ce ai kudi ka kalla sallar sa ta yi an gane ko lillahi al-mashriq wal maghrib gabas da yamma din nawaye an fahimci wannan ko to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato karbar umarni na Allah madaukakin sarki yana da sauki ga wanda Allah ya shirya da shi kar ka dauka ka saba da wani abu kuma a ce maka ga waninsa ya zo wanda ya saba da wancan kar ka dauka abu ne mai sauki a zuciya barin wanda ka saba ka koma wannan musamman game da abin da ya shafi kana kan wata hanya ba daidai ba sai kuma ga wata hanya ta daidai ta zo to abu ne mai matukar wahala sauke mutum daga wani hanya wata hanya wadda take mara da kyau zuwa hanya mai kyau amma wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi domin shiriya tana hannun Allah sai ga shi wannan wahalar da ake tsammani game da duk wanda sakon umarni ya zo masa to shi sai ga Allah ta'ala ya saukaka imanin yayi karfin da ya ji sakon daga Allah zai karfa kuma ya aiwatar da abin da ake so wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum to anan ma akwai wata mas'ala da malamai suka wato sahabbai suka tambaya domin kafin canjin wannan alƙibla akwai sahabban da sun yi sallah a tsohuwar alƙibla ta Baitul Maqdis kuma ma har sun mutu kafin a samu canjin sabuwar alƙibla ina matsayin sallar su wasu cikin sabbai suke ganin yanzu kenan duk wanda ya mutu lokacin ana kallon Baitul Maqdis kafin yanzu a dinga kallon Ka'aba yanzu ya matsayin sallar su kenan duk ta tashi yanzu bai da ladan sallah kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum da dai Allah ba zai taba lalatar da ladan ayyukan ku ba zai taba lalata imanin ku ba shi yasa suka ce kaga anan sai aka ce sallah ce amma aka kira ta da suna imani wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai da dai Allah ba zai lalata sallar ku ba kamar wa'insu da suke tambaya ya labarin wa'inda suka mutu suna sallah a tsohuwar alƙibla su ba su san da wannan sabon sakon ba, shin sallar su kenan ba ta yi ba, sai Allah ta'ala ya bada jawabi, sai ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, ai da dai Allah bai zamto mai lalatar da ayyukanku ba, domin inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim, wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, ai wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bihi, imaninku da shi Allah ba zai tozartar da wannan imanin ba, wattiba'ukum li rasuli, biyayyar da kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai tabar da ita ba, wayuhdilu salatako, wannan ba sunnar Allah bace, ya lalata sallarku Allah ba zai lalata sallarku ba, ilal qiblati sadiqa, wanda kuka yi kuna kallon alqibla da ta gabata ta baitul maqdis, innahu subhanahu wa ta'ala bin nasi la raufur rahim, Allah madaukakin sarki game da mutane, wato Allah ta'ala mai tausayi, Allah mai jin kai, kai sallah kana kallon baitul maqdis, kuma yanzu Allah ta'ala da kansa ya canza sabuwar doka cewa a kalli wato Ka'aba, kuma ya rushe sallaka da kai ta baitul maqdis, Allah baya haka, me yasa Allah baya haka, innahu bin inna Allaha bin nasi la raufur rahim, Allah mai tausayi ne, Allah ya fi tausayin ka fiye da duk wani mai tausayin ka, Allah ya fi tausayi, ya fi tausayin bayansa fiye da yanda uwa take tausayin yayanta, to ubangijin da yake da irin wannan tausayi, yake da irin wannan jin kai, kuma ya rushe aikin ka baka ji ba baka gani ba, Allah baya, ina fata an gane, sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qad nara taqalluba wajhika fi samaa, ay qad nara tahawula wajhika, mun ga jujjuyawar fuskarka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi jihati samaa, mun ga lokacin da kake mun ga juyawar fuskarka zuwa sama, marratan ba'da marra, lokaci bayan lokaci, annabi yayi ta daga kai yana kallon sama yana addu'ar Allah madaukakin sarki ya canza masa alqibla daga baitul maqdis zuwa dakin Ka'aba, intizaran li nuzulil wahyi ilai, Allah ya ce mun ga lokacin da kake daga kanka zuwa sama kana tauraron saukar wahayi zuwa gare ka, bi sha'anil qibla, game da al'amarin alqibla, fala nasri fannaka an baitul maqdis, ka kwantar da hankalinka, za mu canza ka daga kallon baitul maqdis ila qiblatin zuwa alqiblat da tuhibbuha, kake santa, wa tardaha, kuma kake gamsuwa da ita, wa hiya jihatul masjidil haram, shine wajen masallaci mai alfarma bi makkata dake garin makka, fa walli wajhaka ilaiha, yanzu juyar da fuskarka ka dinga kallon, ma'ana wannan request da kake zuwa ga Allah, Allah ya karbi request dinka, ya kuma amsa maka, ya kuma yadda ka daina kallon baitul maqdis, ka juya yanzu ka dinga kallon dakin Ka'aba, wannan ma akwai wani abu da ya kamata mu dauka, wannan yana nuna maka Allah yana sama, shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar yana sama yana fatan ina ma dai a juyar da shi ya dinga kallon baitul maqdis maimakon ainihin wato mai ya dinga kallon dakin Ka'aba maimakon baitul maqdis, ina ya daga kansa sama, yana daga kai yana addu'a, wannan yana nuna maka Allah yana jihatul ulu, Allah a sama yake, aqidar Allah yana ko ina kuskure ce ba daidai ba ce, halaka ce kace Allah yana ko ina, Allah yana ko ina, wannan tana da hadari sosai, hankali lafiyayye wanda notunan sa ba su samu matsala ba shi ma ya yarda Allah yana sama, dabi'ar dan adam ko bai je makaranta ba in ba alalata masa ita ba ta fi gamsuwa da Allah yana sama, ko yanzu zaka yi addu'a ina kake daga hannunka za ka ga mutum yana to in yana ko ina me yasa ba za ka dinga haka a dinga kaga sai akai mutum da wani ko sai akai mutum da wani ko an san kokwalwa ta samu matsala za ka ga dabi'ar ka ta fi gamsuwa ko da wani ya zo ya ce maka a'a ai kuskure ne Allah yana ko ina Allah yana ko ina kai in zaka tambayi zuciyarka tsakaninka da Allah ta fi gamsuwa da Allah a sama yake shi yasa kurma da baya magana shi ba bai ma san wannan karatun ba idan zai rantsuwa ya yake haka in ya haka sai ya sai haka ko kaga da in ya haka sai ya haka ina ba ta gane to kaga wannan ayar qad nara taqalluba wajhika bi as-sama lalle Allah ya ce mun ga juyawar fuskarka lokaci bayan lokaci kana sauraron saukar wahayi kenan wahayi daga ina yake sauka daga wajen wa Allah madaukakin sarki yace kana sauraron saukar wahayi game da sha'anin alƙibla, ka kwantar da hankalinka. Yanzu doka sabuwa, juyar da fuskarka zuwa masallaci mai alfarma na haraj. Wa fi ayyi makalin kuntum ayyuhal muslimun, a duk inda kuka samu kanku ya ku al'umman musulmi. Wa aradtumus salata, kuke so ku yi sallah. Fatawajjahu nahwa almasjidil haram, to ku fuskanci wajen masallaci mai alfarma. Karka ce to ai ni ban san ai inda kake kallo shine wato sha'aral masjidil haram din. Abinda yasa yanzu muke kallon gabas, saboda Ka'abar tana gabas da mu. Shi yasa wanda shi kuma yake gabas da alqibla in ya tashi shi kuma yamma yake kallo, wanda yake kudu da alqibla shi kuma arewa yake kallo, wanda yake arewa da alqibla kudu yake kallo, saboda alqibla duk duniya ake kallo. Shi yasa idan alqibla tana inda tafsirin nan yake, ina nan ka gani nan zan kalla ita ce alqibla, wanda yake nan ka gani nan zai kalla ita ce alqibla, wanda yake nan nan zai kalla ita ce alqibla. Ku kuma ku kalli nan, dan alqibla tana nan tana gaba da ku. Ina fata an fahimta. Fatawajjahu nahwa almasjidil haram, da haka duk lokacin da zaka yi sallah, shi yasa yana daga cikin rukunan sallah fuskantar alqibla. Da haka duk lokacin da zaku yi sallah, ku fuskanci wajen masallaci mai alfarma. Wa innal ladhina a'atahumullahu ilma alkitab, lalle waɗannan da Allah ya yi musu baiwa ya ba su ilimin littafi na at-taura da injila, min al-yahudi wan nasara, daga cikin yahudi da nasara, la ya'lamuna anna tahwilaka ila al-qibla, suna cike da masaniyar juyawarka zuwa al-qiblar Ka'aba, huwa al-haqqu as-sabitu fi kutubihim, gaskiya ce kuma tabbataccen hukunci ne a littafan su. Wannan yana daga cikin ɗabi'ar Yahudu da Nasara kin gaskiya, bayan sun santa su juya mata baya, shi yasa duk wanda yake da wannan sifar, sifar Yahuda yake da ita, ga gaskiya mutum ya sani ya take ta, to wannan ya ari sifa daga cikin sifofin Yahudawa. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki yake tabbatar musu da cewa wannan bayani na samun canjin alqibla daga Baitul Maqdis zuwa Ka'aba sanannan abu ne a wajensu, an yi musu bayani a cikin littafinsu na at-taura da injila. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malu ha'ula'il mu'ridun al-mushakkikun, ubangiji ta'ala bai zamanto gafalalle ba game da abinda waɗannan bujirarru din masu kokantan suke aikatawa. Wa sayujazihim ala zalik, kuma ubangiji zai saka musu akan wannan aiki nasu na bujirewa umarnin Allah, na kauracewa wato kallon alqibla, da kuma ainihin wato ƙaryata manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki yace wala in ataita alladhina utul kitab, ai wala in ji'ita ya Muhammad alladhina utu at-taurata wal injil, wa'inda aka basu at-taura da injila din nan, inda zaka zo musu bi kulli hujjatin wa burhan, da dukkan wata hujja da dalili, ala anna tawajjuhaka ila al-ka'aba, akan cewa wannan fuskantar Ka'aba da kake yi fi salati a cikin sallah, huwa al-haqqu min indillah, gaskiya ne daga wajen Allah, ma tabi'u qiblataka inadan wa istikbara, ba za su taba bin al-qiblarka ba saboda girman kai da taurin kulli, haka suke. Amma yanzu kaga abin ban mamaki, wai har yanzu suna, yanzu ina mushrikan da suke cewa me ya hana annabi ya kalli alqiblar annabi Ibrahim? Kun tuna shimfiɗa da rai a farko, ai mun ce su Yahuda suna murna suna fariya cewa inda ake kallo din alqibla su ce, su kuma mushrikan Makka suna wato ganin aibin annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa dan me yasa zai dinga kallon waccan alqibla, ya bar alqiblar annabi Ibrahim, wato inda annabi Ibrahim ya gina. To yanzu da aka juya ana kallon alqiblar da annabi Ibrahim din ya gina, me ya hana su dawo su bi annabi sallallahu alaihi wasallam, su ma a dinga sallah ana kallon nan da su? Wannan ya nuna maka matsalar ba matsala bace ta an daina kallon Baitul Maqdis, an dawo ana kallon Ka'aba. Duk inda aka ce a juya a kalla ba, ba za su kalla ba. Duk inda aka ce a fuskanta a yi sallah, ba za su fuskanta su sallah. Mafhum? Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma anta bitabi'in qiblatahum marratan ukhra, kuma ba zai yi kai ba ne bin alqiblar su ba, ba za ka sake bin alqiblar su ba kuma karo na biyu nan gaba. Da dai ka kai muwafaka tare da su wajen kallon Baitul Maqdis, wannan kuma ba daga gare ka bane, Allah ne ya umarce ka kalli Baitul Maqdis. to yanzu kuma umarni daga Allah an ce ka juya ka daina kallon Baitul Maqdis ka koma ka daina kallon ɗakin Ka'aba to yanzu kai kuma ya wuce zaka kuma bar wannan umarni na Allah ka kuma bi ka koma ka biye musu wajen kallon waccan tsohuwar al-Qibla ta Baitul Maqdis shi yasa sai Allah ya ce wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai ba mai bin al-Qibla su bane wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sannan sun karan kansu tsakanin yahudi da nasara din sashin su ba masu bin al-Qibla sashi bane wadaiit wato idan ka kula da wannan ba yanda za a yi ba yahudi ya yadda da al-Qiblar ba nasari ba nasari ba zai taba yadda da al-Qiblar ba yahudi su a karan kansu ba su yi muwafaka ba a al-Qibla guda ba su kallon al-Qibla guda walaini tabata hawa aw fi sha'anil qibla wa ghayriha idan kace zaka biye musu zaka bi soyayyen zuciyarsu game da sha'anin canjin al-Qibla da ma wani al'amari wanda bai shafi canjin al-Qibla ba ba'da ma ja'aka min al-ilm bayan abin da yazo maka na gaskiya na ilimi bi annaka alal haqq cewa kai ne akan gaskiya wa hum alal batil sune akan ƙarya innaka hina idhil laminal zalimin li anfusihim to zaka waye gari daga cikin wadanda suke zalintar kawunan su wa fi hadha tahdidun wa wa'idun liman yattabi'u ahwa al mukhalifin li shari'ati al islam a karkashin wannan aya akwai barazana akwai kurari da barazana da kuma ainihin wato wa'id narko ga wanda suke biyewa ahwa wato san zuciyar waɗanda suke saba wa shari'ar Allah madaukakin sarki suke saba wa shari'ar musulunci shi yasa Allah madaukakin sarki kaga anan sai aka ce wala in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina adh-dhalimin aka ce an fada annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin al-ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba biye wa al-qibla su ba ba zai taba biye wa soyayyen zuciyarsu ba amma kai da ni da yanzu muka zama ba mu da abun koyi sai yahudi da nasara ba mu da style sai nasu ba mu da salon magana sai nasu ba mu da salon rayuwa sai nasu mun ajiye karantarwar musulunci wayayyen addini mun dauki kidahumanci da rayuwar ci baya to wannan da ni da kai ake magana idan mutum ga shari'a daga Allah da manzo tazo yake daukanta yafi soyayyen zuciyar wasu mutane to zai tsinci kansa daga cikin waɗanda suka zalunci kawunan su ina fata an gane alladhina atainahumul kitab Allah madaukakin sarki yace alladhina atainahumul kitab ay alladhina a'tainahumut tawrata wal injil shine alkitab ana wa inda muka ba su at-taura da injila ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yahudi da nasara sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum fiye da yanda suka san ƴaƴan da suka haifa yanda in dan sa ya fito zai ce John Emeka ko SN ta fito zai ce Ngozi ko Ichoma haka suka san manzon Allah fiye da yanda suka san ƴaƴan su suke kiran sunan su ina fata an gane haka Allah madaukakin sarki ce alladhina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi muka ba su at-taura muka ba su injila cikin yahudu da nasara ya'rifunahu a cikin at-taurar a cikin injilar cike suke littafan nan da bayanan annabi sallallahu alaihi wasallam da sufofinsa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san sufofinsa a cikin littafan su fiye da yanda suka san ƴaƴan da suka haifa yanzu a ce ga wani abu ka san shi fiye da yanda ka san danka ka dawo ka ce baka san wannan abun ba ka san wannan ba renin wayan da ya wuce wannan ina fata an gane min ahbaril yahud wa ulama'in nasara daga cikin malaman yahudawa waɗanda suke da ido a cikin at-taura wa ulama'in nasara da malaman kristoci waɗanda suke da ilimi a cikin injila ya'rifuna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi awsafihi al-madhkura sabida sufofin da aka ambata nasa fi kutubihim a cikin littafan su mithla ma'rifatihim bi abna'ihim irin sanin da suka yi ƴaƴan cikin su wa inna fariqan minhum Allah ya ce sai dai wasu daga cikin su la yaktumuna al-haqqa suna koye gaskiya wa hum ya'lamuna sidqahu alhalin sun san gaskiyarsa wa thubuti awsafihi sun san tabbatar sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suka shafa wa idan su toka suka ce ban san manzon Allah ba basu san shi a matsayin manzo ba basu san cewa Allah ta'ala ya aika shi a matsayin ainihin wato wakilin Allah a doran kasa ba wannan abu ne wanda sun boye gaskiyar da suka sani a cikin littafin su sun san sifofin annabi sun san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su Allah madaukakin sarki yace alhaqqu min rabbik alladhi unzila ilayka ya muhammad abin nan da aka saukar maka ya muhammad sallallahu alayka wa sallam huwa alhaqqu min rabbik gaskiya ne daga wajen ubangijinka fala takunanna min almumtarin da haka karka zamto daga cikin ainihin wato masu shakka fala takunanna min ash-shakin fihi karka zaman dodo karka zama daga cikin masu kokonto ko shakka game da shi ولكل وجهة هو موليها الله ما دوكين سركي يace ولكل وجهة هو موليها kuna duba mana lokaci ko akwai lokaci ko to ولكل وجهة هو موليها kowane bangare Allah ma dokokin sarki yace kowane bangare suna da inda suka saga kowane bangare suna da inda suka saga ولكل امه من الامم قبلته kowace al'umma cikin al'ummomi suna da tasu al-qiblar yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salati da kowane dayan su in zai sallah yake fuskanta masu bautar rana akwai inda suke fuskanta in za su bauta rana masu bautar wata akwai abinda suke inda suke fuskanta in za su bauta wata masu bautar ainihin wato sa akwai inda suke fuskanta in za su bauta masa masu bautar Allah akwai inda suke fuskanta in za su bauta Allah yahudu da nasara walikullin wujhatun huwa muwalliha kowane bangare akwai inda suka sa a gaba fastabiqul khairat Allah madaukakin sarki yace ku yi tsere wajen aikata alkhairi ku yi rige-rige wajen aikata alkhairi aina ma takunu yati bikum Allahu jami'an duk a inda kuke yati bikum Allahu jami'an Allah zai zo da ku gabaki daya duk a inda ka kasance a cikin doran duniyar nan ka shirye ran da Allah zai tura ma da invitation kuma sai ka amsa ka cin lokacin da mala'ika zai kira ka kuma dole ka amsa wannan lokacin yana nan kuma Allah ta'ala zai tattara mutane gabaki daya wannan ba wani abu bane mai wahala a wajen Allah inna Allahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai an ce lokaci yayi dan dama nayi tsammanin haka dan naga kaman ya kamata a ce lokaci yayi za mu tsaya a wannan dinda bamu kai karshen episode din ba amma insha Allah gobe Allah ya sa muna da rayuwa za mu dan karasa mu dan karasa abin da ya kamata mu dan tsantsanta a cikin darussan wannan ayoyi da muka karanta kafin kuma mu dora insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata wannan wata da muka shigo Allah ya sada mu da dukkan alkhairan da ke cikin sa Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon raya shi da ibada idan mun yi ibada Allah madaukakin sarki ka karba mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم